Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana za a kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Iliya Kure zai shigo da shirin na gari na kowa. Kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai. Mai karatu Baba Yako Makeri. Kasashen Faransa da Jamus sun yi allawadai da kashe dan jaridar Saudi Arabia nan Kamal Khashoggi a cikin ofishin jakadancin Saudiyar a Istanbul. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian ya kira a ji Asabar akan gudanar da sahihi kuma cikakken bincike domin gano takamammen waɗanda suka kashe Khashoggi. Le Drian ya kuma ce waɗanda aka same su da laifin aikata wannan dangin aikin a hukunta su bisa ga laifin da suka aikata. Shugaban Jamus Angela Merkel da ministan harkokin wajen Tahiko Mas sun fitar da wata sanarwa haɗin gwiwa sun yi allawadai da wannan kisa daga kausarar lafazi. Sun ci gaba da cewa suna sa ran Saudi Arabia za ta tabbatar da gaskiya wurin bada cikakken bayani akan mutuwar Khashoggi. Kana suka ce bayanai da aka fitar akan wannan batu ba su isa ba. Merkel ta ce babu wani bayani mai gamsarwa da aka bayar, kuma ya kamata a yi musu cikakken bayani. Jama'a Najeriya sun tabbatar a jiya Asabar cewa an kashe mutane 55 a cikin wata arangama tsakanin matasan Krista da Musulmi a arewacin Najeriya. Tashin hankalin na ranar Alhamis ya barke ne biyo bayan wata jayayya tsakanin matasan Krista da Musulmin a wata kasuwa a jihar Kaduna da ke tsakiyar arewacin Najeriya, a cewar mazauna yankin suna faɗa wa manema labarai. A cikin wata sanarwa daga ofishin shugaban kasa, mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari ya ce shugaban ya yi allawadai da wannan tashin hankalin na kasuwar magani a Kaduna wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 55. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna Ahmed Abdulrahman ya faɗa a ranar Juma'a cewa an kama mutane 22 da suke da hannu a cikin wannan tashin hankalin. Jami'an jihar Kaduna kuma sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa an kafa dokar hana fita a kowane lokaci a yankin kasuwar magani inda aka yi tashin hankalin. An kashe mutane 15, kana wasu 60 sun jikata a jiya Asabar, yayin da wani ɗan kudar bakin wake yunkurin shiga wata rumfar zaɓe a arewacin Kabul. Akwai 'yan sanda guda 8 a cikin waɗanda suka mutu waɗanda suka yi ƙoƙarin tare maharin a shingen farko na jami'an tsaro inda ya tada bam ɗin jikinsa, a cewar mataimakin mai magana da yawun ma'aikatan harkokin cikin gidan Afghanistan Nasrullahi Rahimi. Rahotanni sun ce yan majalisar dokokin na jiya Asabar a Afghanistan ya huskanci hare-hare a faɗin ƙasar, yayin da kuma rahotanni suka ce duk da hakan an samu dogayen layin miliyoyin mutane waɗanda suka fito suka kada ƙuri'unsu. Kungiyar Taliban ta yi takashedi na kai hare-hare a kan rumfunan zaɓe da duk wasu harkokin siyasa a ƙasar, sai dai wannan barazanar bai hana ɗimbin mutane fitowa su ƙada ƙuri'unsu ba. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin ƙasashe Honduras da na Guatemala suna shirin ganawa kan aiwatar da dabarun mayar da dubban ayarin bakin haure zuwa Honduras bayan shugaban Amurka Donald Trump ya bada kashedi da a dakatar da ayarin tun kafin su ƙaraso zuwa Amurka. An ci gaba da samun artabu tsakanin bakin hauren da 'yan sandan Mexico, yayin da suke kan gadar da ke tsakanin Guatemala da Mexico din, yayin da wasu suka jingina da iyakar Mexico suna kuka suna cewa akwai yara tare da su. Bakin hauren da sun karya katangar Guatemala ne a ranar Juma'a suna kokarin tasar ma katangar da 'yan sandan Mexico suka yi, wanda gwamnatin kasar ta yi wa Amurka alkawari za ta dauki duk wasu matakai na hana ayarin bakin hauren zuwa Amurka. Talbijin Moscow ya nuna hotunan ɗaruruwan bakin auren suna hawan gada inda suka haɗu da 'yan sanda na ɓangaren Mexico wanda suka ja ɗamara tunkararsu. Mataimakin shugaban aikin sa ido na kungiyar kula da ayyukan tsaro da haɗin gwiwar soji na tarayyar Turai ya ce wani sababbin alƙaluman da aka tattara sun nuna cewa rashin ƙarfin zuciyar aiwatar da shirye-shirye a siyasance su ne kaɗai abubuwan da suka sa ake yawan samun tashin hankali da ke laƙumin rayuka a gabashin Ukraine inda Rasha ta mamaye. Alexandra Hogg, wanda wa'adinsa na aikin kungiyar yake cika shekaru 10 a wannan wata, ya nuna cewa dole ne a ba waɗanda aka horar da su aiki dama su yi wannan aikin kwantar da tarzoma.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a shirin Nagari na Kowa. Gwamnatin jihar Borno ta ce ta dukufa wajen bude makarantu da kuma gyara waɗanda suka lalace, musamman a yankunan da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka lalata. Kwamishinan ilimi na jihar, Malam Musa Inuwa Kubo, ya bayyana haka a wata hira da wakilin muryar Amurka, Lawal Sani Kona.
Da sun samu ne Hausawa suka ce gani ya koriji, da mutane za su zo Maiduguri su ga hoɓɓasa da shi mai girma gwamna ya yi a fannin ilimi, musamman makarantunmu irin gine-gine da aka yi domin tabbatar da cewa an samo ƙarin azuzuwa inda yara za su shiga su yi karatu ba tare da matsala ba, musamman kuma an yi la'akari da yawanci daga cikin jama'a da wannan matsala na tsaro ya rutsa da su sun shigo cikin gari sun taru da dama a cinkosonsu a azuzuwa. Yasa gwamnatin jihar Borno ta sa aka gina wa'annan sabbin makarantu domin a tabbatar da cewa sun samu sukuni sun koma makarantu su ci gaba da karatunsu. Kuma musamman ma muka yi la'akari da cewa yanzu da aka fara samun zaman lafiya a jihar Borno, akwai bukata nan ba da dadewa ba al'umma da suka taso wanda aka koro su daga garuruwansu yanzu za su koma gida. Akwai yara ƙanana waɗanda da marayu waɗanda ba su ma san inda suka taso ba, ba san iyayensu ba, balle ma garinsu. Saboda haka wannan ya zama haƙƙi ne na gwamnati a tanadar musu inda za su zauna da kuma inda za su yi karatu domin su samu tabbacin rayuwa na gaba. Saboda haka ita gwamnatin jihar Borno ta gina makarantu musamman ma waɗannan marayu, wanda a kwanan nan muna tsammanin ko kuma muna zaton shi shugaban kasa ma zai zo ya bude biyu daga cikin irin wannan makarantu da muka gina musamman ma marayu domin mu tabbatar da cewa ba a sake samun wannan matsala na tsaro a jihar Borno ba. Domin in an bar yaran nan ba su yi karatu ba, aka ba su a zube ba abin yi, to wannan abin da muka gani yanzu din wasan yara ne kawai. Allah ya kiyaye, ba ma so mu sake shiga wannan matsala ne.
Akwai gine-gine da dama wanda cikin wannan rikici aka lalatar. Wa'anne kokari kuka yi na tabbatar da an samu matsugunan karatu a wurare da irin wannan ya shafa?
Ina so in tabbatar maka duka makarantu wanda suka kasance a manyan garuruwa kamar Maiduguri biyu da kuma local government da aka riga aka koma an gyara wayannan makarantu din amma fara amfani da su. Wayanda dai ba a samu an yi aiki a kansu ba shine wayannan makarantu da suka kasance a garuruwa wayanda har yanzu ba a koma ba. Jama'a na daddar a koma, kuma ba zai yi mu je mu bude wayannan makarantun ba tunda al'umma ba su koma can din ba. Kuma su din ma in Allah ya yarda lokacin da aka sami tabbacin tsaro ba da matsala ba, su din ma za a gyagyara a ci gaba da karatu a wayannan makarantu din.
Yawa a da a jihar Borno akwai iyaye da suke kyaman tura yara makarantun zamani. A wani kira kake da shi ga daukacin iyaye a arewacin Najeriya game da bukata da ke akwai na tabbata da ƴaƴan sun samu ilimi?
Waɗannan iyaye da suke da wannan ra'ayi na da ba za a ga laifin su ba. Dalili kuwa shine dadin in zaka shiga makarantar boko kamar musanya zaka yi da addininka, ka sami boko ka bada addininka. Shi yasa iyaye a lokacin suka tsorata suka ki su tura ƴaƴansu makarantun boko din. Amma yanzu ba haka ba, zaka je a makarantun boko ma zaka samu ingancin ilimin addininka, saboda haka iyaye da yawa yanzu sun fahimta cewa ba abinda ya nasaba karatun boko da kore irin ibada da kake yi. Wannan idan da ne da suke tsammani a zamanin Turawa an yi haka, yanzu din ba haka ba. Kuma iyaye da dama sun fahimta, musamman yanzu a arewacin kamar Borno, waɗanda suka shigo gari domin wannan al'amarin tsaro ya rutsa da su, yanzu haka ma abinda zai hana su komawa garuruwan su shine suna ganin cewa in sun je yaran su ba su samu su koma makaranta inda suka riga suka fara ba. Saboda haka akwai canji na tsammani ko na tunani daga iyaye, wanda da ba su son su sa ƴaƴansu makaranta yanzu duka. Kuma akasin abinda wannan aƙida na Boko Haram yake so ya kawo, cewa karatun boko haramu ne, iyaye yanzu sun fahimta cewa dole ne rayuwa ya kasance tare da ilimin boko din, domin abinda zamani ya kawo ba zai yi ka rayu a cikin zamanin jiya a yau din ba. Domin yau din kana tanadin gobe, kuma dole ne kai la'akari da abin da ya faru jiya. Inda aka samu kuskure kuma akwai matsala, ya kamata ka gyara. Saboda haka ilimin boko din ne ya zama dole ne domin fahimtar rayuwar yanzu, kuma in zaka kasance da muhimmanci a cikin al'umma.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ce gyare-gyaren da take a makarantun primary ya sa makarantu masu zaman kansu da dama na rurrufewa, don iyaye na maida ƴaƴansu zuwa makarantun gwamnati. Ga abin da ɗaya daga cikin shugabannin hukumar ilimi na bai ɗaya a jihar, Malam Shehu Usman, ke cewa
wato abin da ke faruwa na maganan gyare-gyaren harkan ilimi a jihar Kaduna, shi mai girma gona kamar yadda kowa ya sani yana ta iyakacin kokarin shi domin a gyara harkan ilimi. A wannan mataki ne muka samu labarin cewa makarantu masu zaman kansu wato na kuɗi suna ta rurrufewa, saboda iyaye sun fahimci gyare-gyaren da ake a jihar Kaduna yana ɗaukan tasiri, kuma ɗalibai da malamai sun koma suna aiki kamar yadda ya kamata. Saboda haka iyayen yara sai suka ga to maimakon su je suna biyan makudan kudade a makarantu masu zaman kansu, me zai hana ba za su maido ƴaƴansu makarantun gwamnati ba, inda yake komai kyauta ne. To wannan dalili shi ya sanya muka samu labarin cewa makarantu da dama a yanzu suna ta rurrufewa domin ba yaran, domin akwai makarantu yanzu da dama a jihar, duk bangaren cikin jihar Kaduna da ka shiga duk lungu zaka ga cewa ana ta gyare-gyare. Domin ɗaliban da muke samu a yanzu sun ninka ninkin baninkin fiye da abin da da muke da shi. Saboda haka shi ya janyo kuma dole ne mu ƙara azuzuwa domin mu sake accommodating waɗannan ɗalibai da ake kawo mana.
Amma ra'ayin malamai da dama ya bambanta da nasa. Ga abin da wata malama ta shaida wa murya Amurka a ɗaya daga cikin makarantun da ke garin Kaduna.
Ana magana cewa ana cire yara daga private zuwa public school. Da gaske ne ana cire yara daga private zuwa public school, domin makarantarmu da yawa ana kawo yara da ake register su sabobi yanzu. A dalilin kuwa inda mu muka gane mu malamai shine yawancin iyaye an cire su a wuraren aikin su. To mutum ma bai ci ya koshi ba, balle ma ya biya kuɗin makarantar yaro, ai dole ya cire shi daga private tunda ba shi da kuɗin da zai iya biyan kuɗin makarantar. Shi yasa suka kawo su public school, domin inda kaɗai ya ga zai iya taimake shi kenan. Na biyu kuma game da maganan da ake yi, gaskiya kam an yi renovation a makarantu da yawa. Kamar makarantar mu an renovating kusan block guda biyar, an gina kuma sabo guda ɗaya mai classes guda uku. Gaskiya wannan cin gaba ne, an yi wannan aiki sosai domin yanzu dama muna two shift ne, amma yanzu nan muna zuwa su daya ne, muna one shift ne domin wannan karuwan. Na uku, game da maganan feeding, gaskiya makarantu ba su san yanda aka yi maganan feeding nan ba, domin mu dai mun zo na ne muka ga masu kawo abincin. Abincin kuma ba duka yara suke samu ba, wanda ake basu a makarantar mu sune yan aji daya da aji uku, sune kadai ake basu abincin nan. Ko su head teacher sun zo na ne sun gani, sai dai kawai an basu takada wanda in su masu abincin sun kawo abinci ko wanda rana su yi signing cewa wannan shine zai nuna cewa sun kawo abinci ranan. Mu roko mu zuwa ga gwamnati, duka wayannan abubuwa din da ake yi, ga yara sun yi yawa a makarantu amma babu wurin zama, malamai ma ba wurin zama a makarantar mu, haka ma da nike magana yanzu nan zamu zo aiki ba wurin zama, har ya kai inda head teacher namu ta ce mana mu kawo kujeru daga gidajen mu. Haba lalace education ya kai haka, har da za a ce wa malamai su kawo kujeru daga gida, musamman ma maganan kujeru kadai ba, ba Facebook ma da shi malami zai yi koyar ma yara, wannan ba taimaka ba. Duk wannan employment da ake yi inda ba iya providing wayannan abubuwan ba, ko a kota cikin sabobin ticoci da aka dauka nan, tace gaskiya lokacin da bata aikin nan ita ta gan kaman maganar da ake faɗa kan ticoci cewa ba su koyarwa, shi yasa yana affecting yara, sai da ta shiga aikin nan ta gane cewa gaskiya malamai suna kokari, ko da zaka kashe kanka ne inda kana aiki ba baka abin da zaka yi aiki ba, ya aiki zai iya cigaba, gaskiya gwamnati su yi kokari su taimaka. In ba su taimaka wayannan abubuwa ba, duk wayannan abubuwa an gina classes, yara ba wurin zama, malamai ba wurin zama, to ai ba taimaka ba, an yi ba yi ba, amma an yi kokari an providing wayannan abubuwa, na tabbata za a inganta ilimi a wannan jihar.
A satin da ya gabata mun kawo muku kashin farko na hira da wakilin sashen Hausa Maryam Atom Muhammad ta yi da sakataren ilimi na karamar hukumar Maiyama a jihar Kebbin Najeriya Alhaji Bello Gumbin Kure kan kokarinsu na haɓaka ilimi a yankin. Ga ci gaba da hirin, inda ta tambaye shi zancen isassun malamai.
Matsala ta malamai hajiya ta zan ruwan dare, amma duk da haka mun samu malamai yan fawa waɗanga da program ɗin ganin gwamnatin tarayya, aƙalla muna da kusan malami 150 waɗanda anka turo muna masu teaching qualification, amma kin san suna su cikin shekara biyu na abin duration din ya kare. Amma halin yanzu gaskiya akwai su makarantun nan, mun same su kuma mun yi posting din su inda ya dace duk inda karancin malamai na mu haka, amma duk da haka nan muna son har yanzu ga gwamnatin jiha ta samu abin, muna son a taimaka muna ko dai a ba mu kuɗaɗe ko kuma a taimaka muna da malamai, akalla ko wace LGE a dauki malamai gogaggi masu NCE ko da malami 150 na, ko kuma akwai malamanmu waɗanda suka yi retire waɗanda adda teaching qualification, ke ga irin waɗannan in abin a ce a kira suna, wasu suna nan zaune ba su aikin komi, to ke ga idan an ka jawo su an ka saki neman alhormarsu in suna da lokaci, akwai waɗanda da yawa wallahi suna sha'awar su dawo, da yawa suna tuntuɓa mu ES ga mu nan zaune har yanzu ba ku samun ko dan wani abu ku zan kai mana muna zuwa makaranta su, to ke ga idan gwamnati ta shigo ciki ta taimaka muna an ka dauki irin waɗannan retired malamai, wallahi ke ga ana dan samu, don har yanzu ba malamai kwararri waɗanda suna kai su sahi malaman nan, ya shiga malami da gidattu ya yi mai NCE na yanzu saboda kwarewar da aka gare su ta dori, shi na muke kira gwamnati ubangiji Allah taimaka.
Idan an ka waiwayo ta gefen hakukuwan ku na malamai, ana ku biyan ku hakukuwan ku yadda ya kamata?
To akwai wannan korafi gaskiya, albashi dai muna samu albashi kan kari gaskiya ba matsala wallahi, sannan lib grant gwamnatin jiha ta alƙawalin za ta biya mu, ke ga mu dai ba mu da matsala dai na hakukan mu, komi na mu dai gaskiya ana biyan mu.
Idan an ka koma a bangaren ilimi ya ya mata, yaya abin yake?
Muna da yara kwarai yanzu ga mata da an ka samu karanta, amma matsalar da muka samu wajen transition yarinya ta kare primary ko kuma ta je JSS da nan JSS din nan ko SS ba aure ai sai ai mata aure, to wannan muna nan da uwayen kasa da hakimawa mun kafa doka, sannan mun ta tsaye muka cewa duk wanda ta kare makaranta za a yi kokari a ga cewa ta samu ta tai gaba, har dai gehin lahiya yanzu ke ga gehin lahiya akasari inda ya kamata a ce mace ka duba mace wajen matsalar haihuwa, sai ki iske namiji na ka duba mace, yanzu dai ki koga addinin mu ke ga abin bai dace ba, to rashin ba mu da malaman ma'aikata lahiya mata, kuma akwai su din halayen mu na attitude namu na abba a bari su je su yi karatun ga sai a zo a yi musu aure, yanzu ku gaskiya jama'a an waye mutane yanzu kowa ya san fa'idar boko ba sai an hada mutum ba saboda kan ga da yarinya ko aure zaka in ka aure yarinya wadda ta yi boko ta wadda bata yi boko ba ko wajen tarbiyyar iyali da tsafta da dai sauransu
har ila yau a jihar Kebbin wakilin mu ta yi hira da shugaban karamar hukumar Alero Alhaji Abubakar Sale Alero kan kokarinsu na cigaba da ilimin primary a yankin
a gaskiya muna da zamantakewa da kyauta hulɗa game da su shugabannin wannan ma'aikata ta ilimi ta wannan karamar hukuma bisa ga haka akwai abubuwa da yawa waɗanda suke tasowa waɗanda muke sa hannu mu haɗa ƙarfi da su domin mu tabbatar cewa mun samu al'umman mu abin da suke bukata na ciyar da al'umma na ciyar da su gaba ga mai sashen ilimi na farko na san akwai lokacin da muka yi gyaran makarantun ne wasu makarantun ne da suka zo suka dan samu matsaloli shi ya zai kawo muna koke cewa akwai ɗan matsala wadannan makarantar nan muka zo muka haɗa ƙarfi tare da shi muka zo muka gyara wadannan makarantun nan abu na biyu kuma na san lokacin da muka yi gina sabuwar kasuwa ta albasa a Alero to mai wanda wannan dama wasu makarantun ne da suka zan sun kware sun ma zan abandon sai muka zo muka wanda wannan dama muka dan yi renovating din su da waɗannan kwanon da muka ɗebe da katakon muka nemi lebo da su tare da su haɗin kansu a Italy din mu gyara waɗannan makarantun nan kuma yanzu haka azuzuwa nan an ci gaba da amfani da su sannan muka ba da tallafi game da abubuwan da suka shafi anan kamar musabaka idan aka tafi musabaka ko wani lokaci idan su karamin hukuma suka a Italy suka aika muna muka dauki nauyin abin baki daya tun daga yadda aka fara daga nan a inta within har inda aka kai ga jiha har inda aka kai ga zone aga emirate kenan har inda aka kai ga anin jiha duka muka dauki larura waɗannan abubuwan gaba ɗaya sannan akwai azuran da suke tasowa wurin su ali idan na seminars da workshops waɗanda suke neman mu taimaka musu kuma mukan taimaka musu domin a tabbatar cewa waɗanda kuma su halarci waɗannan workshops and seminars din sun samu halarta kwanan baya ba daɗewa ba akwai wasu baki da suka zo su ma wurin staff verification wanda aka aiko daga can su ma sun nemi mu dan tallafa musu domin a tabbatar cewa an yi aikin nan yadda ya dace kuma mun ba da tallafi gurgudu domin mu tabbatar da an samu cigaba ga waɗannan abubuwa ɗin to gaskiya na takaice kenan akwai abubuwa da yawa waɗanda mukan haɗa ƙarfi da ƙarfi tare da su domin mu tabbatar cewa abinda duk abubuwan da suka kamata mun yi dan ayyukan da mai girma gwamnati ya ba su a kwanakin ga naga kananan hukumomi mun yi unhwani da wannan damar mun gyara kusan islamiyya gudan guda bakwai kuma domin mu tabbatar cewa waɗannan islamiyoyin sun koma cikin hayyacinsu kuma mun gina wata sabuwa garin danware kuma mun gina aji hudu na wannan islamiyya din domin ga asatar lokacin da aka zo din nan ba su da madar islamiyya maurin amma sai muka yi wannan dama muka gina islamiyya domin a samu mayara ilimin addini
jama'a masu sauraron mu akwai mu da ci gaban wannan hira a sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai kuma jihar Katsina inda wakilin mu Zaradin Sani Funtuwa yayi hira da Professor Haruna Yusuf na Jami'ar Abubakar Tafa Balewa dake Bauchi kan muhimmancin ilimin ƴa mace
duk wani addini da muke tattare da shi a duniya wanda yake ya shine ginshiƙin rayuwar mu ba kaman waɗannan guda biyun ma da addinin Krista da addinin Musulunci sun nuna mana cewa ilmantar da ƴa mace ba ƙaramin nasara bace ga ƙasa ga duk al'umma baki ɗaya saboda an ce in ka ilmantar da guda ɗaya ka ilmantar da al'umma ne to muhimmancin shi yana da yawa wanda ya kamata mutane duka mu zauna mu gane sannan ita gwamnati ta fahimta amfanin da zai yi ba wai lallai ita mace zaka ce in ka bata ilimi sai ka bata aiki ba a yadda za ta koma ta zauna da iyalinta ma ta tarbiyyantar da su ta nuna musu muhimmancin shi da rayuwarsu yana da muhimmanci ga al'umma to abunda ya daɗa abun ake kaman ci gaban mai hakarija shine da farko da mutanen mu ba kaman mu a arewa sun jahilci ilimin bokon gaba da da aka zo aka ga muhimmancin shiga ƴaƴa maza to sai wasu suka fara sa ƴaƴa matan to yanzu sai zamanto yana da muhimmanci sosai kuma mutane sun gane ba kaman ilimin da suke na kiwon lafiya zaka ga yawanci mutane suna so ƴaƴa mata su kula da ƴaƴa mata aka bada muhimmanci to mutane sun burjimu akan suna so lalle ya'yansu shi wannan karatu. Yi kokari ka ilmantar da yakka ko ta halin an ka ba ta ilimin nan ka fita hakinta, kuma Allah zai taimake ta zaman ta na rayuwar duniya ta kuma nemi zaman kyakkyawa a rayuwarta na lahira. Kai ma taimaka addu'o'i. To sannan su kuma gwamnati a bangarorin su ya kamata duk matsatsin da gwamnati take ciki ta duba ba kaman su matan nan, a nemi abubuwa in ma har ba za a iya ba su aiki ba, to a nemi wasu sana'o'i a cikin gida wanda za a taimaka musu da shi, a ga cewa a'a an sa su sun zama abun kwaikwayo ga ƴaƴansu da sauran ƴaƴan dangi saboda ta yi karatun nan. Gwamnati bata ba ta aiki ba, amma gwamnati ta ba ta wani abu da zai taimaka mata na neman wani halal ɗinta a cikin gida wanda zai sa duk mutanen anguwa da ƴaƴanta da ƴaƴan dangi da kowa ya sha'awa cewa a'a tun daga wance ta yi karatun nan ma bata je ta yi aiki ba, amma gashi gwamnati ta taimaka mata tana cin moriyan karatun a cikin gidanta. To wannan zai sa kaga cewa mutane still an koma an raja'a cewa a'a ba lalle a ce yata sai ta gama ta yi aiki ba, a'a ta je ta samu ilimin nan a cikin gidanta ma ilimin zai yi mata amfani. To in gwamnati ce wannan alhamdulillah za a samu ƙarin cigaban kawo gicikin samun wannan ilimi.
Jama'a masu sauraron mu, iya abinda shirin ya kunsa a yau kenan. A madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni ne naku Iliya Kure ke muku fatan alheri, mu huta lafiya. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, a huta lafiya.